Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan Radio VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai.
Ma'aikatan da ke aikin jin ƙaya babban asibitin da ke Syria wanda ya rage hannun bangaren 'yan tawayen kasar da ke arewacin birnin Aleppo jiya an banka masa bom. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce ya yi hasarar dala miliyan 916 na kuɗin harajin da ya rara a shekarar 1995. Jam'iyyar ma'aikata na ƙasar Brazil da ake kira Workers Party PT a taƙaice ana sa ran ta sha mummunan kaya a zaben ƙananan hukumomin da ake gudanarwa yau a ƙasar.
Bayan kun gama shan labaran duniya yau 2 ga watan Oktoba shekara ta 2016.
Aikin shi ya kyau ne na keshe shi ne.
Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wajen bikin cika shekaru 20 da kirkiro jihar Gombe. Mutane suna ci gaba da bayyana ra'ayi akan cika shekaru 56 da samun 'yancin Najeriya. Alhaji Ibrahim Masari ya maida martani ga masu sukan lamirin gwamnatin Najeriya. Ofishin jakadancin Amurka a Jamhuriyar Nijar kuma ya kaddamar da rajistar masu son cin moriyar shirin yali na shugaban Amurka. Sannan kuma kamar kowace ranar Lahadi za mu gabatar da maimaitawar duniyar Amurka.
Masu saurare assalamu alaikum. Ma'aikatan da ke aikin jin ƙaya babban asibitin Syria wanda ya rage hannun bangaren 'yan tawayen kasar da ke arewacin yankin birnin Aleppo jiya an banka masa bom, wanda wannan shine zagaye na biyu da suka yi haka a cikin 'yan kwanakin nan. Sun yi nasarar hakan ne ko ta kokarin da duk da kokarin da gwamnatin kasar ita da kasar Rasha da ke mara mata baya na kokarin da suke yi na ganin sun kwato wannan birni. Mai magana da yawun kungiyar likitocin Amurka dan asalin Syria ya ce an kaiwa asibitin mai suna M10 hari. Har sau biyu abinda ya sa yanzu ya zama tilas ga likitoci su rika ba da agajin gaggawa a wani dan kurbayan wuri. Haka kuma Arhun Salul ya shaidawa manema labarai cewa har yanzu akwai sauran ma'aikatan kiwon lafiya da majinyata a wannan asibitin da wannan lamari ya rutsa da su cikin wannan kuraguzan ginin asibitin. Haka kuma ko a ranar Laraban ta gabata sai da aka kaiwa wasu asibitoci hari wanda hakan ne dalilin mutuwar mutane da yawa. Masu sa ido a kungiyar nan da ake kira Syrian Observatory for Human Rights da Turanci ta ce likitoci 30 ne suka rage yanzu da aikin kula da mutanen da yawan su ya kai har su 300 da uku da suke zaune a birnin na Aleppo. Duk da yake har yanzu gwamnatin kasar na nan na ƙara ƙaimi ga kai hari ga wasu birane da ke arewacin birnin. Yanzu dai akalla mutane 20 aka tabbatar sun mutu ciki ko har da yara 6 a wasu sassa daban-daban da 'yan tawayen suka kai hari a cikin birnin. Dan takarar shugaban kasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican wato Donald Trump ya ce ya yi hasarar dala miliyan ko miliyan 9,600 na kuɗin harajin da ya rara a shekarar 1995. Wannan bayanin dai yana kunshe ne a cikin jaridar New York Times. Rahoton ya ce ba don cire masa harajin da aka yi na kuɗi masu tarin yawa ba, da wannan ya ba shi damar ƙin biyan haraji har na tsawon shekaru 18, kuma hakan bai zama laifi ba. Rahoton ya ci gaba da cewa hasaran kuɗin dala biliyan guda ya isa ya hana ya biyan harajin dala miliyan 50 da ya kamata ya biya a cikin shekaru 18. Rahoton ya ci gaba da bayanin cewa an tuntuɓi ƙwararru a harkar biyan haraji kuma sun ce ba su ga wani abu da ya saba wa doka ba da Trump ya aikata a cikin takardunsa na biyan haraji. Idan dai ba a manta ba, 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican Hillary Clinton ta faɗa a wajen muhawarar da suka tafka da Trump ɗin ranar Litini cewa Trump ya ƙi bayyana raran da ya samu na haraji ne domin hakan zai tona masa asirin cewa bai ma biyan harajin. sai dai lokacin da ta yi wannan kalamin, Trump ya amsa mata da cewa wayo nake da shi ya sa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'ar ma'aikata na ƙasar Brazil da ake kira Workers Party, PT a takaice da Turanci, ana sa ran ta sha mummunar kayi a zaben ƙananan hukumomi da ake gudanarwa yau a ƙasar, tun bayan da aka tsige shugaban ƙasar uwar gida Dilma Rousseff. Yau ne dai ake zaben shugabannin ƙananan hukumomi har su 5,568, kuma alamu sun nuna cewa jami'ar na shugaban ƙasa da aka tsige, wato PT, za ta sha mummunan kayi. Mai kula da al'amuran siyasan ƙasar David Fletcher ya shaidawa kamfanin lancin labarai na AFP cewa zai yi wahala jami'ar ta iya samun rabin shugabannin ƙananan hukumomin da suka yi nasara a zaben da ya gabata a shekaru hudun da suka wuce. Haka kuma, ko baya ga wannan sharhi na masu kula da harkokin siyasar ƙasar, rahotanni cikin gida sun tabbatar da cewa 'yan ƙasar suna matuƙar buƙatar canji domin ganin ƙasar ta fice daga durƙushewar tattalin arzikin da take fama da shi yanzu, wanda kuma ake danganta shi da abin fallasan da shugaban ta yi. Har ila yau, masu masana harkokin siyasan ƙasar sun ce wani abu da zai ƙarawa jam'iyyar TPT illa shi ne ganin yadda ba ta da wani ƙwararren ɗan takarar shugaban ƙasa. Yadda shugaban Russell ‘yan majalisar dattijan ƙasar ne suka tsige ta saboda abin da suka kira amfani da kuɗin gwamnati ba bisa dokar ƙasa ba. Yau ne ƙasar Colombia ke jefa ƙuri'an jin ra'ayin jama'a domin ko gwamnati ta amince ta sasanta da 'yan tawayen ƙasar ko kuma a'a. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a ya zo ne kwanaki 6 bayan an kammala tattaunawa tsakanin 'yan tawayen ƙasar da gwamnati, wanda ya kawo ƙarshen shekaru masu yawa da aka yi ana taɓa ta kashi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin ƙasar. Ga bisa dukkan alamu dai, hankalin jama'a ya karkata ne akan ganin wannan yarjejeniyar ta cimma nasara, duko da yake mutane kalilan ne suka fito domin jefa ƙuri'arsu, wanda a waje ɗaya ake ganin hakan yana yi wa wannan yunkurin sulhun barazana. Ga bisa tsarin doka, wajibi ne a samu aƙalla kashi 13 na adadin waɗanda suka yi rijistan jefa ƙuri'a kafin hakan ta tabbata. Jim kaɗan da sa hannun cimma wannan yarjejeniyar ranar Litinin ɗin da ta gabata sai shugaban 'yan tawayen Rodrigo Londona, wanda aka fi sani da suna Timochenko, ya roƙi gafara a bainar jama'a na irin illar da ya yi wa jama'a na tsawon shekarun da ya yi yana jagorantar tawaye. Dama dai, ƙungiyar 'yan tawayen tana samun kuɗinta ne ta gudanar da harkokinta na daga kuɗin hodar Idlis da take saiwa ba bisa ƙa'ida ba.
Labaran duniya kuka gama ji, Ladan Ibrahim a yawa ya karanto mana. Jiya Najeriya ta cika shekaru 56 da samun ‘yanci, kuma mutane suna ci gaba da bayyana ra'ayi, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambola ya aiko mana da rahoto daga birnin Badin.
Sunana Muhammad Sabiu. Mun gode ma Allah tunda Allah kai mu shekara 56 lahiya da kuma a matsaloli da muke cike da su na rayuwa.
Waɗanne irin matsaloli kenan?
Matsaloli shine tsadar rayuwa da muka tsinci kanmu, wanda yake wannan abu daga Allah ne, amma ya kamata shugabanni su diba su gani wani irin matsaloli ne wanda suka kawo wanga cikas din da ake cike da shi na rayuwa a yanzu saboda Najeriya. Saboda yanzu abubuwa duk da muke amfani da su yawanci shigo mana ake da su, boda arihi, tsadar dala, tsadar saifa ta kawo mu ta jefa mu cikin hatsari, wanda yake kuma ga al'amuran nan na faruwa cikin majalisa cikin gida shugaban ƙasa ya gani ya kamata ya tsawata waɗannan abubuwan ya taka masu burki, ba zai ci ya sa idanu ba wai shari'a ta yi aiki.
Alhaji Haru guntun gida, an yi bikin cikar Najeriya shekaru 56 da samun 'yancin kai, a jawabin da ya yi na ƙasa shugaba Buhari ya nemi 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri, me za ka ce game da wannan?
A
hankuri ya zama dole. Tsadar rayuwa dai ba mu mance ga shekara har koro shi, tunda abu ba a taba tsada irin shekarar bana ba. An sai buhun gero 1017, an sai buhun da 1015, an sai buhun masara 1018, an sai buhun shinkafa 20 ba daya. Wagga masiyar tsada har ya ina. Yana da kyau gwamnatin Najeriya ta duba.
Ina ya kamata shugaba Buhari ya fara.
Abinda ya kamata ya bude boda a shigo da abubuwa.
Mu gode Allah da Allah ya nuna mana shekara 56 da hanyar mun karba cin kaimu. Amma abu da yasa Najeriya bai je gaba ba yana koma baya. Manyan da suna da gaskiya, amma nanyan su mai gaskiya ba yawa cikin su ba.
Me ya kamata shugabannin yanzu su yi?
Muna roƙe su su gyara mana hanya. Fariko uta, uku su bude boda, abinci su go. Na hudu su biya kudi masu aiki, biya albashi kowa gida.
Sunana Malam Muhammadu Dallari Gwajibo, mazauni Ibadan. To za mu ce alhamdulillahi cikan Najeriya 56 a samun yanci na kai. Yanzu mu ba ta bakin cikan Najeriya muka yi da abin nan, yanzu batun abin da ya dame mu, yanzu batun cikan cikakkanmu na abinci shi ya dame mu. Abin da muke roƙon Babu Buhari ya taimaka, ya kuma sa kuzari a cikin wannan hidimar, yanda yasa ya taimaka mana da kokari ga abin da yasa kudin wannan taimaki talaka shi muke fata.
Wasu 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayinsu. Sakataren harkokin jin daɗi na jam'iyyar APC Alhaji Ibrahim Masari ya yi kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da baiwa gwamnatin Najeriya haɗin kai, musamman ganin irin ci gaba da aka samu wajen maido da zaman lafiya a arewa maso gabashin Najeriya. Alhaji Ibrahim Masari ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa a hira da sahabu Imam Aliyu ya yi da shi.
Wallahi har yanzu irin waɗannan mutanen ba su ga laifin Buhari ba, addu'a suke yi mashi, Ubangiji Allah ya dora shi bisa kan tafarki madaidaici, Allah ya bashi nasara ya sauke nauyin da Allah ya dora mashi na shugabancin Najeriya. Kuma wanda gashi ni na sani kai ma da kake nan kana jin labarin cewa Allah ya taimake mu ka haito daga sashin da ya fi shiga hadari a lokacin waccan gwamnati ta baya. So waɗannan abubuwan kadai inda a ce gwamnatin mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari shi wannan abin ta samu, wannan ci gaban ta samu a cikin shekara ɗaya, ya kamata 'yan Najeriya na gaskiya masu tsoron Allah, masu neman Najeriya ta ci gaba, ba su ci gaba ba, ba aljihunsu ya ci gaba ba, ba iyalansu su ci gaba ba, ya kamata su yaba ma wannan bawan Allah.
Abina ma wannan tambaya saboda akwai masu sukar manufofin gwamnatinsa musamman ta fuskar tattalin arziki. Wannan harka ta rukulle kan iyakoki na daga cikin abin da sa ƴan kasuwa talaka suke kuka.
Shi ne nake ga maka, talaka mun koma gona tare da su, so ba mu kuka irin yanda mutane suke tunani. Amma dai ƴan bariki irin mu, irin waɗanda suke wannan maganganu kullun a gidan rediyo da jarida, ko kuma ainihin mutumin da bai zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba, so su ne suke ta surutu saboda yana ganin cewa al'amura sun canza saɓanin yanda aka saba.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa a kwanan nan a hira da yi da wani wakilinmu ya ce matsaloli da ake da su a Najeriya baki ɗaya laifin ba na kowa ba ne sai laifin shugaba Buhari, saboda shugaba Buhari ba mutum ne mai karɓar shawara ba.
To ka bani dariya. Ni a matsayina na yaro kuma ɗan ƙarami a siyasa, ba ni kiran Bafarawa dattijo, amma dai ina ce mashi tsoho mai shekaru, saboda mutumin da shi kankin kanshi bai iya ba kan shawara, yaya zai iya ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shawara?
Alhaji Ibrahim Masari, sakataren harkokin jin daɗi na jam'iyyar APC. Daga can Gombe kuma wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa a yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 56 da samun ‘yanci, wasu jihohin Najeriya sun cika shekaru 20 da ƙirƙirowa, ciki har da jihar Gombe, inda aka yi ta yin muhawara a kan cewa ko ƙirƙiro da jihohin da aka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa.
A dangane da hakan ne sai na ji ta bakin tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da kuma wasu jigajigan 'yan siyasar jihar ga abin da suke cewa.
Gwamna yana yi aiki sosai a nan, aikinsa ya kyau, ni na kishe shi da kuma shekara 20 ko Gombe ya yi cigaba amma yanzu samu yi shirya Gombe kara cigaba ya fi ina da shau.
Ka duba 20 da muka yi a jiha mun sami da dama kowane bangare daga turan jihohi waɗanda suka riga mu samu kamar makwabtanmu ka duba su Gombe ta fi su ci gaba kwarai kwarai to wannan abin mu gode wa Allah ne kuma harkokin kasuwanci alhamdulillahi da mun Gombe an san ta harkan kasuwanci da noma to duka wannan an sami bunƙasar tattalin arziki da kuma bangare gaba ɗaya
sunana Faruk Ba Musa sarkin arewan Gombe duk wanda zai zo a matsayin shugaba a Gombe a gaba dole ya zanto iya shirye da abu biyu zuwa uku na daya ya zanto yana da tunanin wayayyen kai wanda yake zai kai Gombe matsayin da Lagos take sannan na biyu mutum talakan Gombe iya cikin talauci ba abinda mutumin Gombe ya roƙa kansa bane saboda haka duk wanda zai sake zuwa ya tabbatar fa zai kawo talakan Gombe ci gaba da arziki.
Sunana Shafiu Idris, shugaban matasa na jam'iyyar APC na anguwan Herogana. Mun ga abubuwa da dama, mun ji daɗi kuma mun yi murna kamar yadda aka zo aka yi wannan abubuwa muka gani a idonmu. Gombe State ta samu ci gaba ta fannoni daban-daban. Matasa abin da matashi ya kamata ya maida hankali da shi karatu. To wannan abubuwa an kawo. Gwamna ya zo ya waɗansu makarantu duka da harka da ta farfado da bangaren ilimi.
Sunana Barisa Abdullahi Jalo. Fatana shine mu bar fadan cikin gida koma siyasan tarayya mu kato wa Gombe abubuwan da ya cancance ta. Dukkanmu mu ƴan siyasa da muke kowa yana magana akan kin dan uwansa.
Gwamnan Gombe Ibrahim Hassan dan Kwambo a madadin sauran gwamnonin da suka mulki jihar yayi waiwaye a dan tafiya. Kirkiro jihar Gombe ne daga jihar Bauchi a ranar 1 ga watan Oktoban 1996 a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha inda gwamnonin sojoji guda biyu da kuma na farar hula suka mulki jihar. Abdulwahab Muhammad Mula, Amurka daga Gombe a Najeriya.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar daga inda wakilin sashen Hausa Sulaiman Mina Barma ya auko mana da rahoton cewa ofishin jakadancin Amurka ya kaddamar da rajistar matasa da suke fatar zuwa Amurka domin samun horo albarkacin shirin yali da shugaba Barack Obama na Amurka ya kirkiro da nufin taimakawa matasan nahiyar Afirka.
Yan kasar ta Nijar maza da mata kimanin 26 ne suka samu horon watanni 6 tur a jami'o'in Amurka a fannoni daban-daban na ayyukan cigaban al'umma. Malama Aisha Maki, mamba a kwamitin da ke kula da ayyukan rajistar matasan Nijar a shirin Yali, ta bayyana cewa a wannan karon ofishin jakadancin Amurka a Nijar na fatan rubanya yawan matasan kasar sau biyu ko sau uku domin ba al'ummar ta Nijar damar cin moriyar alfanan shirin na shugaba Barack Obama.
Abin da nake so in kwatanta ma duk daukakin matasa na nan Niger wanda suke so su tafi cikin wannan tsari na ƙasar Amurka zuwa layali shine na harko dai shekara 25 zuwa 35 ne. Duk irin aikin da kake kana iya zuwa kai kuma kana iya tahiya. Kuma babu wani cewa wai sai wani iya da digiri ko kuma sai kana da diploma wannan a'a. Na biyu ya kamata a ce mutum ya iya Turanci shine Ingilishi dan kadan da ka iya idan ka zo kai tunda ana yana daukan wajen wata uku kafin ake huddo sakamako sai kana iya zuwa ka rika yi bara mu goma muka tahi bane zamanto a ce mu 20 mun tahi ko mu 30 ma saboda haka ne mun tsara haduwa tare da duk wanda suke so su zo cikin wannan program in Nayali in suna son tahiya Amurka su je su yi wannan karatu da muka je muka yi.
Dr. Isuhu Bashir, wani injiniyan ayyukan noma, na daga cikin matasan kasar Niger da suka je Amurka a bana a albarkacin shirin Yali. Ziyarar ta tusa masa tunanin son kasa fiye da da.
Yau in ka tai Amurka, komi komi tsafta ne, bai yayuwa ne ka sha ruwa ledar ruwan nan ka yadda shi. Komi in kai sai akwai wajen zuba sai ka shiga zuba. Kenan mu ma ya kamata mu kula da wannan abun, mu kula da ƙasanmu, mu so ƙasanmu, kuma mu so shugabanninmu. Yanda naga suna son shugabanninsu, kuma su ma shugabannin ya kamata su yanda za mu so su, su ma su so ƙasa. Abinda suka gani bai ya ƙara ƙasa, kansu tai saman shi. Yau shugaba ba haika ce ba za ka zama wani shugaban ƙasa ko wani shugaban wani gari. No, no, kana iya shugaba a anguwarka. Yau in ka ce salte in kuka kwasa ku ajiye shi a nan, ka zama shugaba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da Mamun Lalo zai gabatar da maimaitawar duniyar Amurka.
Let us now open this museum to the world.
Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya.
And a lot of people don't want to talk about slavery, but I think it's very important because
mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar baya.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Warana Asabar din da ta gabata ne shugaban Amurka Barack Obama ya jagoranci bikin bude taron ɗakin adana kayayyakin tarihin Amurkawa 'yan asalin Afirka. Bikin da ya kwatanta a matsayin wanda zai ƙara faɗaɗa fahimtar tarihi da al'adun Amurkawa 'yan asalin Afirkan. Dubban mutane ne suka yi tururuwa a ɗakin adana kayayyakin tarihin da ke birnin Washington DC, wanda aka kashe dala miliyan 540 wajen ginawa. Tare da kaɗa ƙararrawar wata mujami'a da bayi da baƙaƙen fata masu 'yancin walwala suka gina, Shugaba Obama ya buɗe wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi na Amurkawa 'yan asalin Afirka.
Let us now open this museum to the world.
Bari mu buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi ga duniya.
Wannan shine ɗakin adana kayan tarihi sabo da aka buɗe a baya-bayan nan, wanda shugaban Amurka baƙar fata na farko ya buɗe.
What this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of
abin da wannan ɗakin adana kayan tarihi ke nuna mana shine duk da irin musgunawa da matsanancin halin da ƙasar nan ta fuskanta a baya, Amurka ta ci gaba, saboda wannan wuri zai zama tamkar wata kafa ce ta muhawara a wannan zamani.
Wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin Amurka daga wasu sassan ƙasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi.
Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba.
Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya.
Mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi, amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakanninmu sun fito ne daga Afirka, inda aka kawo su nan, kuma bayi ne. Ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan.
Da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen, ba za a iya saka musu farashi ba saboda mahimmancinsu, waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban. Kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba, har da matarakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu, kamar irin su Alex Davis da ya fito daga jihar Michigan.
Ina ga yaran yau na da buƙatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja, kamar yadda nake gaya wa 'ya'yana su san cewa ba lallai su ma su yi haka ba.
Mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da Amurkawa 'yan asalin Afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta Amurka. Wato a ɗaya ɓangaren kuma, shekaru 15 bayan harin da aka kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001, Majalisar Dokokin Amurka ta daƙile yunkurin da shugaba Barack Obama yi na yin amfani da ƙarfin ikonsa wajen watsi da ƙudurin dokar da zai ba da damar shigar da Saudiya ƙara kan harin da aka kawo nan Amurka a shekarar 2001. Yanzu ya majalisar sun amince iyalan waɗanda suka rasa ‘yan uwansu a harin su shigar da ƙara. Ita dai fadar White House tana adawa da wannan mataki ne saboda a nata hangen hakan zai ƙara saka Amurkawa cikin haɗari. Sai dai da yawa daga cikin ‘yan majalisun ba su gamsu da wannan hujja ta fadar ta White House ba. 15 dai daga cikin maharan da suka kai harin na 11 ga watan Satumba ‘yan asalin ƙasar Saudiya ne, kuma da yawa daga cikin iyalan waɗanda suka rasa ‘yan uwansu sun yi amanar cewa wasu kuma mun Saudiya sun mara musu baya. Sai dai ƙasar ta Saudiya ta jima tana musanta cewa tana da hannu a harin na 11 ga watan Satumba, tana mai gargaɗi kan abin da ka iya biyo bayan aiwatar da wannan ƙuduri. Masu sauraro, baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar Amurka a wannan jiko ya ƙunsa kenan, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Muhammad Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne daga wajen Alhaji Garba mai ‘yan kunne Rijau. Ya ce, "Salam VOA Hausa, don Allah ku faɗawa masu cece ku ce a kan shugabancin da Allah ya ba wa Honorable Hindatu Umar ya shekara 25 a duniya, da cewa ya kamata su shafa wa zuciyarsu ruwan sanyi, domin Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya so, kuma shi ne ya ba ta. Don haka muna roƙon Allah ya ba ta ikon yin adalci. Amin." Don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma wasiƙar General Baba Sabana Afcourt Yola ya ce, "VOA Hausa, don Allah ku isar min da saƙona zuwa ga matasan ƙasata Najeriya cewa da mu kula da rayuwarmu da kyau, kada mu bari wasu ɓangaren mutane su zo su yaudare mu su je su saka mu cikin ƙungiyoyi irin na 'yan ta'adda. Don Allah matasa, kar ku bari a yaudare ku, domin a halin yanzu ana samun wasu ɓatagarin mutane waɗanda suke yawo a tsakanin al'umma, da zarar sun samu matashi a gefe sai su riƙa janyo hankalinsa, suna cusa masa muguwar aƙida, da haka har su sami matasa da yawa su je su saka su cikin ƙungiyoyinsu na 'yan ta'adda, daga nan sai su fara hallaka al'umma." Wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai.
Wata mota ɗauke da bambamai da ta auna jami'an tsaron ƙasar Somalia ta yi babban birnin ƙasar Illa, wato Mogadishu, jiya da rana. Majiyar jami'an tsaro ta ce wannan bom ya yi dalilin mutuwar mutane biyu nan take, kana wasu shida sun samu rauni daban-daban. Wani jami'in tsaro ya shaida wa muryar Amurka cewa wata mota ƙira Toyota Corolla shaƙe da bambamai ta tarwatse a wajen wani cin abinci da ake kira Blue Sky. Sai dai wannan wurin cin abinci fararen hula ne da jami'an tsaro suka fi yawan cin abinci a wannan wurin. Sai dai jim kaɗan da faruwar wannan lamari, ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin cewa ita ce ta kai wannan harin. A cikin sanarwar da ta bayar a kafan sadarwar da ta saba amfani da shi, ta ce ta kai harin ne domin kai hari ga ma'aikatan da ke aiki a gidan yari na kusa da inda aka kai harin. Ma'aikatan da ke aikin jin kai a babban asibitin Siriya, wanda ya rage a hannun ɓangaren 'yan tawayen ƙasar da ke arewacin yankin birnin Aleppo, jiya an banka masa bom, wanda wannan shi ne zagaye na biyu da suka yi haka a cikin 'yan kwanakin nan. Su yi nasarar hakan ne ko duk da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ita da ƙasar Rasha da ke mara mata baya suke ƙoƙarin yi na ganin sun ƙwato wannan birni. Mai magana da yawun ƙungiyar likitocin Amurka ɗan asalin ƙasar Siriya ya ce an kaiwa asibitin mai suna M10 hari har sau biyu, abin da ya sa yanzu ya zama tilas ga likitoci su ka bada.
To, ƙarshen shirinmu na yau kenan masu sauraro, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. da yake yau Lahadi ba mu gabatar da shirin dare na karfe 9:30 agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa muna muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya a huta lafiya.